نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس قوات رمضان هجرة دبوت ايادة تاريه هدو دا أربعين دبيو واندهزو تلاتين قوات هدو دبوبي دا عشرين دا ايا زامتاش آية تاري دا سبعين دا بقوي تكين سورة البقرة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
wannan aya ta 177 a cikin suratul baqara abinda take koyarwa shine albirru wa khisaluhu za ta yi magana ne akan menene nagarta menene kuma dabi'o'in nagarta guda goma su da aka kowa ya bude kunnansa ya ji abubuwan da aka fassara guda goma a matsayin su ne nagarta wanda wannan aya ta zo da su cikin abubuwan da aka lissafo a cikin wannan aya guda goma akwai bangaren aqida akwai bangaren ibada akwai bangaren mu'amala akwai bangaren akhlaq su da ku wannan aya ita kadai ta dunkule addinin musulunci gaba daya ita kadai in ka fahimci wannan aya ka gane ta to ka gane abu mai yawa a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya mai da mu ne can ayat sai qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriqu wal-maghribu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai Allah ta'ala ya bude mana komai, yace kallan gabas ko kallan yamma ko kudu ko arewa ko sama ko ƙasa ba shine nagarta ba, ina Allah yake so a kalla shine nagartar. Sai Allah ta'ala ce laysal birra, wato ba shine nagarta ba an tuwallu wujuhakum, ku juyar da fuskokinku qibalal mashariqi zuwa ga jihar gabas, wal maghrib ko jihar yamma, wannan ba shi kadai ne nagarta ba, walakinnal birra, sai dai abinda ake kira nagarta ko ake kira nagari, man amana billah, kawai kai imani da Allah, wanda ya imani da Allah shine nagartacce, imani shine babban daraja, shine babban jari, shine babban kima, shine babban abin da zaka yi takama in kana da shi ranar alkiyama. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, wanda ya imani da Allah, Allah zai shiryi zuciyarsa. Qad aflahal mu'minun, masu imani sun rabauta. To Allah ta'ala ya ce abinda ake kira nagarta, wanda albirru yana nufin alkhairul kathiru, yana nufin alheri mai yawan gaske, shi ake kira birru bi kasril ba'i, barru kuma nagartacce, bisa Allah ta'ala ya ce innahu huwa barru rahim, asifata Allah da albarru mai kirki, mai alheri, mai kyautatawa bayinsa ba tare da iyaka ba, arrahimu ko mai jin kai. Sai Allah ta'ala ya ce wato ba wai yawan alheri shine ka kalli nan ko ka kalli can ko ka kalli can ko ka kalli can ba, abinda ake kira alheri ko nagarta shine man amana billahi, wanda ya imani da Allah. Imani da Allah abubuwa ne a ƙarƙashin sa kusan guda hudu. Na farko an tumina bi wujudihi, kai imani akwai Allah. Abubuwan da suka tabbatar mana akwai Allah abu hudu ne, akwai alhissu, akwai al'aqalu, akwai ash-shar'u, akwai al-mushahada. Duk abin da zaka tabbatar da shi a duniya ka faɗe shi ko ka san shi, kana sanin sa ne ta hanya uku, imma mushahadatuhu, ko dai ka gan shi kuru-kuru, au mushahadatu nadhirihi, ko ka ga mai kama da shi, au al-khabaru sadiqu anhu, ko ka samu labari mai inganci wanda zai nuna ma akwai shi kuma ka yadda da labarin akwai shi. Baka da wata hanya ta sanin komai a duniyan nan sai ta hanya hudun nan, ko ka gan shi, ko kuma ka ga mai kama da shi a ce kamar su ɗaya da wanda ka gani, ko kuma a ce ka samu labari ingantacce da ke nuna ga yadda yake, sai ka yadda da labarin ka tsaya haka. To ta wace hanya muka san Allah cikin hanyoyin nan guda uku? Mun gan shi, mun ga mai kama da shi, to ta ina muka san shi? Ta hannun al-khabaru sadiqu anhu, mun samu ingantaccen labari daga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana kansa. To duk ranar da aka kauce ma wannan labaran na Allah subhanahu wa ta'ala kan ga yadda yake, to duk abin da za ka faɗa shirme ne. Kisa hanya ɗaya ce hanyar sanin Allah, shine al-khabaru sadiqu anhu, ingantaccen labari daga shi Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ta'ala ya bayyana kansa a cikin Al-Qur'ani da tafan da ya saukar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sannan shari'a ta tabbatar mana akwai Allah, domin mun ga yadda yake aiko manzanni yake saukar da littattafai. Yahudu sun yadda akwai Allah, Nasara sun yadda akwai Allah, Musulmi sun yadda akwai Allah, kai har maguzawa sun yadda akwai Allah, sai dai bisan Allah ba, sai suka ɗauki wani abu suka bashi siffar Allah ko sunan Allah ko kuma aikin Allah, wanda shi ne ya kautar da su. Sannan al-aqalu, hankali ma yana tabbatar mana akwai Allah, domin abinda hankali yadda da shi, shi yasa nake rena hankali da tunanin masu cewa babu Allah. Ka ɗauko tsinken da ake sakace da shi bayan an ci tsire ko balangu ya makale a jikin haƙori, ka nemi profesan da ice babu Allah, ka ɗaga masa tsinken nan ka ce, profesa wannan tsinken ka yadda ba wanda ya yi shi, ko ka ɗauki tushu wanda ake goge majina ko ake goge bayan gida, ka ce profesa tushin nan da ake goge tutu da shi ka yadda akwai wanda ya yi shi ko ba wanda ya yi shi, zai ce a sosai akwai wanda ya yi shi. Wataƙila ma ya gaya maka kamfanin ko ɗan China ne ko ɗan India ko ɗan Najeriya ko ɗan wata ƙasa, to sai ka ce to kai kuma fa in har wannan abun koge tutu ka yadda akwai wanda ya yi shi, to kai fa, sai ce a ni ko ba wanda ya yi ni, ka ji wata irin ƙwaƙwalwa. Ka ɗauki abin da ya fi komai ƙasƙanci ka yadda ba lalle akwai wanda ya yi shi, ka ɗauki abin da yake da daraja kuma ka ce ba wanda ya yi shi. Ko ka ɗauko bal irin wanda ake nuna map ɗin nan na duniya, irin bal ɗin nan da ake nuna map ɗin duniya da ita, ka aje masa akan teburi ka ce wannan bal da aka nuna hoton duniya da ita, ita wannan bal ɗin akwai wanda ya ta, zai ce ƙwarai kuwa, wataƙila ma ya gaya maka kamfanin da ya yi. Sai ka ce to kuma ita duniyar da akwai kwakwai a ita kuma fa, sai ce ita ko ba wanda ya ta, wannan kwakwalwa tana gaya masa shin wannan bugagge ne, wanda bai san Allah ba bugagge ne. Ka yadda mafi ƙasƙancin abu akwai wanda ya shi, amma mafi daraja abu ka ce ba wanda ya shi. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Dan haka ba wanda kwakwalwarsa take gaya masa ƙarya a duniya irin wanda yake cewa wai babu Allah, komai shi yayi kansa da kansa. Wani ma da ya tashi rashin tunani sai ya ce wai asalin mutum biri ne, nace to asalin birin fa, idan asalin mutum biri ne shi ko biri mai asalinsa, sai ya ce shi ma asalinsa mutum, asalin biri mutum, asalin mutum biri. Sai ka ce to biri samamme ne ko rasashe ne, zai ce maka samamme ne, duk samamme kafinsa akwai me, akwai rashin samuwa, rashin samuwa ya sunanta babu, to wai samar da shi daga babu. Kun sai ce a'a, to in ka ce Allah shi ya komai, shi kuma waye Allah, sai mu ce ka kwanto kanka ruwa. Idan misali kana son ka san Allah shi ya komai, to ka tsaya nan, in ka ce waye Allah, ka buɗe kanka kofar da ba za ka iya rufewa ba. Don an ce maka ga wanda ya Allah, sai ka ce shi ma wanda ya Allah shi kuma waye shi, in an ce ga shi sai ka ce to shi ma wanda ya shi ina yake, ƙarshe ka buɗe kanka tambayar da ba amsa har duniya ta tashi. Isa ka tsaya akan Allah shi ya komai, wallahu khaliqu kulli shay wa huwa bi kulli shay'in alim ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada. Da mutum ya buɗe wa kansa wannan kofar ta shiga haƙƙin Allah, to ya kwanto wa kansa ruwa. Jasa imani bi wujudillah, cewa imani akwai samuwar Allah, shari'a ta tabbatar, hankali ya tabbatar, hissu ya tabbatar, ga abin da muke gani na yau da gobe ya tabbatar. An ce wani daga cikin waɗannan masu inkarin akwai Allah, sai ya shiga aji wai zai koyar da yara ba Allah, sai ya ce yara mu a ilmance ba ma yadda da abin da bai cika sharaɗi biyar ba, dole ko dai mu ganshi da ido sai mu ce mun ganshi, ko mu ji shi da kunne sai mu ce mun ji shi, ko mu shaƙe shi da hanci sai mu ce mun ji shi mun shaƙa, ko mu ɗanɗana shi da baki sai mu ce mun ɗanɗana, ko mu taɓa shi da hannu sai mu ce mun taɓa. Wani su ake kira hawasul khams, gani da ido, sunsunawa da hanci, ɗanɗanawa da baki, saurare da kunne, taɓawa da hannu. To sai ce musu waye ga Allah, suka ce ba wanda ya gan shi. Waye ji shi, suka ce ba mu ji shi ba. Waye ɗanɗana shi, babu. Waye sunsuna shi, babu. Waye taɓa shi, babu. Sai ce to babu kenan. Sai wani yaro, yi sa ake son yaro a bashi tauhidi kafin a tura shi makaranta, sai ce ina da tambaya, sai ce to yi tambayarka. Shi ka san dama karatun malamin ne a tsaye, ɗaliban a zaune. Sai ce yara ƴan aji, malam yana da hankali, bayi da hankali. Ya za ka ce bani da hankali? Sai ce i, a cikin ajin nan waye ga hankalin malam? Aka ce babu. Waye taba hankalin malam? Aka ce babu. Waye ɗanɗana hankalin malam? Aka ce babu. Waye shaƙa hankalin malam da hanci, ko ya ɗanɗana hankalin malam da baki, ko ya ji hankalin malam da ido da kunne, ko ya ga hankalin malam da ido, ko ya taɓa hankalin malam da hannu? Da haka malam mahaukaci ne. Ita a shi ba mahaukaci, ci da ai mu gani ba. Sai ka tabbatar mana ta hanya biyar ɗin nan, ka nuna mana hankalinka, mu gan shi da ido, ko mu shaƙa shi da hanci, ko mu ɗanɗana shi da baki, ko mu ji shi da kunne, ko mu taɓa shi da hannu. Saboda haka jama'a, malam ba shi da hankali, ce malam ba shi da hankali. Ta akwai abin da yake ilimi, su waɗannan abubuwan guda biyar da ake cewa sai abin da suka gani aka yadda da shi, dukansu suna ƙarya, kuma nima na ga ƙaryarsu duka biyar ɗin. Ido, in ka dogara da shi zai maka babban ƙarya da baka taɓa jin irinta ba a duniya. Na je Lagos bakin teku, da na tsaya haka daidai yamma, sai na hango abu biyu. Na farko na ga rana za ta fada cikin tekun, sannan kuma na ga da tekun da sama sun haɗe. Wannan shine abin da ido na gaya mun. To ne ne gaskiya? Da abin da ilimi na ya nuna mun cewa tekun nan tsakaninta da sama akwai nisa. Rana ba cikin teku take fadawa ba, amma da na tsaya na hango, sai na hango rana za ta fada cikin teku, sannan tekun da sama sun haɗe. Abin da ido na ya gaya mun kenan. In na dogara da ido na anan, zan ce lalle da na je Lagos na tsaya a bakin teku, na ga rana ta fada cikin teku, kuma na ga ruwa da sama sun haɗe. Dan iya abin da idan ka zai iya hangowa kenan. Sannan ka daga kanka sama, ido zai ce maka sama shuɗiya ce. Shuɗiya ce? Iya ƙarfin abin da idan ka, sannan zai nuna maka ta rana ba tafi abin da za ka saka shi a cikin kwano ka rufe ba. Abin da idan ka ya nuna maka kenan. Sannan da na hau jirgin sama aka fara ɗagawa, ina hango motoci, tun ina hango sai suka dawo kamar kiyashi. Daga nan ido na ya ce min kowace mota girmanta kamar kiyashi, ban ma ga mutumin da ke ciki ba, saboda nisan da na yi bana hango mutum. Sai in ce ba mutum, tunda ya yi nisa na daina gano shi da ido. Kaga anan ba za ka dogara da ido ba. Da me za ka dogara? Da ilimi. Sannan kunne, jirgi zai zo ta gabanka ya wuce da gudu, ka ji ƙara ta dame ka, amma da ya yi nisa inda ya wuce limit ɗin da kunnenka zai iya ji, sai kunnenka ya ce maka jirgin can baya ƙara. In ka dogara da kunnenka, za ka ce jirgin can da ya yi nisa baya ƙara. Wannan ku kunnenka ne ya gaya maka haka, saboda abin ya wuce iya jinsa. To da ilimi za ka yi amfani yana ƙara, koko da abin da kunnenka ya gaya maka yanzu cewa baka jiwo ƙararsa baya ƙara? Da ilimi. Kaga anan kunne dole ka watsar da jinsa, dole ido a can ka watsar da ganinsa. Sannan akwai murar da za ta kama ka, a zo da turare a fesa, kowa ya ce ya ji ƙanshinsa, sai ka ce baka ji ba. Kasancewan kana mura, hancinka baya jiyo maka ƙamshi. In za ka dogara da shi, za ka ce me? Za ka ce turaren nan baya ƙanshi. Amma in za ka dogara da ilimi, za ka ce turaren nan yana ƙamshi, wata matsala aka samu a hanci na baya jin ƙanshi. Akwai yanayin da za ka samu na rashin lafiya fa, ruwan daɗi za a zuba ma a baki ka ji yana ɗaci. Idan za ka dogara da bakinka a lokacin, za ka ce ruwan nan ɗaci yake, sai a ce a'a, ba ka da lafiya. Irin waɗannan ba su da lafiya. Ba ka da lafiya, akwai buƙatar ka ga likita. Likitan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi zai nuna maka yadda za ka tsira. Saboda haka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya, ilimi shi ne a gaba. Ilimi shi yake tabbatar mana da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan duk abin da muke gani a duniyan nan, wanda waɗancan suka kasa gano waye su, to Allah ne su. Allah ne kuma ya yi waɗanda suka yi abin da suke cewa akwai wanda ya su ɗin. Sun yadda wanda ya toli fefa ba wanda ya shi, amma wanda ya toli fefa ɗin, ita toli fefa akwai wanda ya ta, amma wanda ya ta ba wanda ya shi. sun yadda jirgin sama akwai wanda ya shi, amma wanda ya jirgin sama kuma babu wanda ya shi. Sun yadda mota akwai wanda ya ta, amma wanda ya mota wai ba wanda ya shi. Sun yadda alƙalami akwai wanda ya shi, da bairo da takarda akwai su, amma wanda ya yi wanda ya yi su kuma babu shi. Babu rashin hankali da taɓewa irin wannan. So da haka man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. So da haka wannan shine tabbatuwar akwai Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine matakin farko. A fillahi shakkun, yanzu a yi shakka cikin cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala, fadir samawati wal ard. Sannan imani na biyu shine kai imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yayi halitta, shi kadai ya mallaki halitta, shi kadai yake gudanar da halitta. Sannan kai imani cewa Allah shi kadai ya cancanci bauta. Sannan kai imani cewa sunayen Allah da siffofinsa waɗanda ya siffanta kansa da su Al-Qur'ani ko suka tabbata hadisai ingantattu, waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala, da su za a kira su, da siffofin za a siffanta su subhanahu wa ta'ala. Wannan shine wato imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine albirru. Na biyu wal yawmil akhir. Sannan abinda ake kira birru abu na biyu shine kai imani da ranar ƙarshe. Akwai ranar tashi. Wannan din ma akwai waɗanda ba su yi imani cewa akwai ranar tashi ba. Sun ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahr. A iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra. Wahakanan kuma wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Kuma a cikin wannan sura Allah ya gaya mana cewa wallahi duk wanda ya mutu sai ya tashe shi. Duk wanda ya mutu sai ya tashe shi. Kowa sai ya tashi. In dai ka taba rayuwa to sai an tashe ka. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. معناه كنتم امواتا بابو كوكينن كنا بابو الله يا ميدا كو اكاي سنن زي ميدا كو بابو كموتو سنن داو دكو اكاي يسا ان موتو زاتي ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ. الله كا رايا مسو بيو كا كشه مسو بيو كا سامو اوتا من يده ده ليفن مو من چه ده بابو كي من چه با القيامة من چه با كزا يو من تبتر من غني. الله ما يده مو دنيا مجارة. الله جينا ولو ردو لعادو لمانه أنه إنهم لكاذبون. الله يچه ده زا ما يده سو دنيا اچه سجارو چه زا سياب اي من غما شكينا. Tunda har Allah iya da ya karɓi uzurinmu ya dawo da mu, to mun sake yin tabargaza ma muka lallashe shi zai ƙara dawo da mu. Shedan sai ba su wannan shawarar. Ba dai ya yarda ya dawo da ku ba, to in kuka sake ma kuka je kuka yi masa magiya zai ƙara dawo da ku. Kaga abin sai zama wasa. Kai laifi a dada kai ka gyara ka bata ka sake gyara. Allah ce falan ɗaya ce lahira. In ba kai ba kawai ba kai ba. In ba ka ci ba kawai ba ka ci ba. An yanke maka hanzari akan harshen manzanni. Fa atarafuna bi dhunubina. Saboda haka wannan shine imani da ranar lahira. Lahira ta kunshi abubuwa da dama. Akwai dai mutuwa wanda ba mai musunta. Akwai azabar kabari. Naga hawa suna cewa ba azabar kabari. Allah kai mu kabarin. Mu dai muna roƙon Allah kullun a cikin sallah, Allahumma ni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Wato kenan wanda bai yadda akwai azaban kabari ba, ba ma ya nema Allah ya tsare shi kenan. Ko tunda bai yadda akwai ba, yayi addu'a. Mu ko da muka yi imani akwai azaba a cikin kabari, kullun muna roƙon Allah, Allah in mun je kabarin mu same shi da sauki. Radatu min riyadil janna aw hufratu min hufarin niran. Ko ka samu kabarinka dausayin aljanna ko ka same shi rami daga cikin ramin wuta, to Allah ka sa kabarin mu ya zama dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna. Duk musifar da ke cikin kabari da kunci da zafi da tsanani, Allah ka raba mu da shi. Ka sa kabarin mu ya zama mai haske, mai sanyi, mai yalwa, mai dadi. Ai mana bishara tun daga nan musamman kuma mu aljanna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. To sannan akwai kuma tashi. akwai tattaruwa, akwai hisabi, akwai sikeli, akwai sirai, akwai bayar da littafi a dama ko a hagu, akwai wuta, akwai aljanna. Duk waɗannan ba wanda za a fasa, duk akwai su, mun yi imani kuma da su, duk suna ƙarƙashin yawmul akhir. Sannan na uku wal mala'ika, sannan abin da ake kira birru abu na uku shine imani da mala'iku. Mala'iku akwai matakai huɗu na imani da su. Mataki na farko mu yadda akwai su ma, mu yadda da samuwar su. Sannan na biyu mu yadda da kamannin da Allah ya ce ya halice su a kai. Ya halice su da me? Ya halice su da haske. Ko mala'iku ba maza ba ne irin maza mu, kuma ba mata ba ne. Sufarsu ba su ɗauki salo irin na namiji ko mace ba, kawai sunansa mala'ika. Ba mace, ba su da sha'awa, ba sa ci, ba sa sha, ba sa bacci, ba sa gajiya. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun wa la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa ja'alul mala'ikata allazina hum 'inda rahmani inatha ashhadu khalqahum sukutabu shahadatun wa yas'alun. Wanda suka ce mata ne su sun fi tsananin kafirci, har ma ka ce mazan, amma ka ce mata kashi, in ko ce ko mazan irin mu to kashi gari gima. Duk da mala'ika Jibril ya zo a siffar jihiyatul kalbi, mala'iku ba sa ci, ba sa sha, ba su da zuriya, babu dan mala'ika, ba jikan mala'ika, ba mace mala'ika, ba sa haihuwa, ba sa zuriya, ba sa aure, ba sa ci, ba sa sha, ba sa bacci, kawai aiki suke yi. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. To wannan shine abu na biyu. Abu na uku mu yadda cewa mala'ikun nan akwai waɗanda Allah ya faɗe su a dunkule mala'iku kawai, akwai kuma waɗanda Allah ya bayyana mana sunansu da aikinsu. To waɗanda Allah ya bayyana sunansu da aikinsu, mu yi imani haka sunansu yake kuma haka aikinsu yake. Misali Jibrilu, me aikin Jibrilu? Kawo wahayi. Me aikin Mika'ilu? Ruwa, tsirrai, waɗannan abubuwan duka Allah ta'ala yana bashi umarni, yana sarrafa su. Me aikin Israfilu? Busa ƙahon tashin al-ƙiyama. Fai za mu fika fi suri, fala an saba bainahum yawma izin wala yata'aluna. Me aikin malakul mauti? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Muna yara ana ce mana sunan mala'ikan mutuwa Azra'ilu, har sai ka ji an ce kai ka gan shi nan kamar Azra'ilu. Sai da muka bincika sai muka ga ashe sunan Azra'ilun nan ba a Alkur'ani ya zo ba, ba a hadisi ya zo ba. Da haka sunansa na gaskiya wanda Kur'ani ya rada masa shine mai malakul mauti. Sannan akwai mai tsaron jahannama, shi kuma sunansa Maliku. Wa nadau ya Maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Za su ce kai wa Allah magiya ya kashe mu, yace san ku masu zama ne dindindin cikin azaba. Sannan akwai Munkar da Nakir, su ne masu tambaya cikin kabari. Akwai Haruta da Marut, sai wa kuma mala'ikan da aka san sunansa bayan waɗanda na faɗa? Raqibun wa Atidun ba sunan mala'iku bane, ba wanda ya sa wani Raqibun Atidun sunan mala'iku. Ma alfizu min qawli illa ladayhi Raqibun Atidun, sifa ne da mausuf, ba Raqibun wa Atidun ba. Raqibun Atidun sifa ce, Raqib wanda yake bibiyanka, mai bin halinka, amma ba suna bane, aiki ne. Kuma da Allah ce kiraman katibina, ba za ka ce ai katibina sunan mala'iku bane, sunan aikin ne. Raqibun Atidun a dama, Raqibun Atidun a hagu. So anan ba sunansa aka faɗa ba, ba kuma raba su aka yi biyu ba. Na dama sunansa aikinsa Raqibun ne Atidun, na hagu ma Raqibun Atidun. Kiraman katibina ya alamuna ma taf'alun, so haka wannan ba sunan mala'ika bane, aiki ne da sifa, kamar yadda aka ce katibina ya alamuna fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara, wannan sunan aiki ne. Kiramin barara sunan aiki ne. Muta'in thamma amin, muta' thamma amin shi ma sunan aiki ne da sifa, ba suna bane, sifa ce da aiki. Sai wanne? Wasu kan ce Ridwan mai tsaron aljanna, amma na yi ta binciken wannan hadisin, har yanzu ban ga malamin da ya kawo shi a matsayin ingantaccen hadisi cewa mai tsaron aljanna sunansa Ridwan ba, amma dai haka ake cewa. Amma har yanzu muna neman wanda ya ci karo da hadisin ya sanar da mu ingancinsa don mu ma mu ci gaba da faɗa. Da yanzu kuma yana buƙatar kafin ka faɗe shi ka nemo masa dalili da hujja. In an riƙe ka mai hujjar ka kace gata. In ba ka da hujja ka ce to wallahi ni ma haka naji ana faɗa na faɗa. Kaga shikenan ka huta. To wannan su ne mala'iku. Sannan kuma mu yi imani cewa mala'iku su kasancewarsu mala'iku ba sa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya sa su. Da haka ba wanda ya sai sarrafa mala'ika ko ya ba mala'ika umarni ko ya sa mala'ika ya sabawa Allah, babu wannan. Sannan abu na hudu al-kitab wal kitab. Cikin ayyukan birru akwai kitab. Me yake nufi kitab? Kitab yana nufin littafi, amma al-din nan ta shigar da shi ya koma kutub. Menene kutub? Littattafai. Mu yi imani da littattafai. Littafi, babu wani annabi da Allah ya aiko face yana da littafi. To amma littattafan da muka shina ba su fi biyar ba. Mun san akwai at-taura. At-taura wani annabi aka saukarwa da at-taura? Annabi Musa. Haruna fa? Ba Haruna. Su biyu ne annabawan, amma ɗaya ne mai littafi ko? Haka ne? Ko ko su biyu aka saukarwa da littafin? Annabi Musa aka saukarwa da at-taura. Kuma annabi Musa da annabi Haruna annabawa ne ƙarƙashin littafi ɗaya. Sannan na biyu injila, wa aka saukarwa da injil? Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Sannan mun san akwai zabur, wa aka saukarwa da zabura? Annabi Dawud alayhi salatu wassalam, baban annabi Sulaiman. Mun san akwai annabi ɗan annabi, akwai annabi jikan annabi, akwai annabi kakan annabi. Allah da iko yake. Wani sai ka ga shi annabi babansa annabi, kakansa annabi, baban kakansa annabi. Wani kuma shi annabi babansa annabi. Ga sunan dayawa Al-Qur'ani, kama annabi Yahya da annabi Zakariya, kama annabi Musa, annabi Dawud da annabi Sulaiman, kama annabi Ishaq da annabi Yaqub, kama annabi Yaqub da annabi Ishaq, kama annabi Ishaq da annabi Ibrahim, kama annabi Isma'il da annabi Ibrahim, ko kama annabi Yusuf da annabi Yaquba. Duka ga waɗannan annabawa ne shashinsu da shashi. Sai wannan littattafan waɗanda muka sani, akwai suhufu Ibrahima wa Musa. To anan malamai suka ce suhufu Ibrahima wa Musa. Ai can annabi Musa an ce yana da at-taura. To wannan suhufin ita ce at-taurar ko ko wani littafi ne ƙari aka bashi guda biyu da suka yi sabani. Amma suhufu Ibrahim wasu takaddu ne na dokoki Allah ya sauko da annabi Ibrahim. To babu wani annabi ma face yana da littafi. Duk annaba suna da littafi, amma a dunkule mun yi imani da duk littafin da Allah ya sauko wa kowane annabi cewa gaskiya ne daga wajen Allah. Sannan abinda ya kunsa na labarai, waɗannan labaran gaskiya ne. Abinda ya kunsa na hukunce-hukunce, waɗannan hukunce-hukuncen adalci ne. To amma kuma ba wani littafi da za mu yi aiki da shi yanzu sai Al-Qur'ani. Shi ya shafe dukkan littattafan. Daka numunamu shine Al-Qur'ani. To in aka rawaito mana cewa an rawaito a cikin at-taura an ce kaza, mu kuma ga mu da Qur'ani. Ko aka ce a cikin injila gashi an ce kaza, ko a cikin zabura an ce kaza, ko littafi da wani malam mu yake koya mana muna yara sunansa zabura, har da kiransa malam mai zabura. To yanzu waɗannan littattafai guda uku, da at-taura da injila da zabura, sai wani ya ce mana ga wani abu daga cikin at-taura ko injila ko zabura. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu matakai uku wajen karɓar wannan abin ko rashin karɓarsa. Ya ce la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Idan aka ruwaito abu daga banu Isra'ila, kakku ce ƙarya ne mai yiwuwa gaskiya ne, kakku ce gaskiya ne mai yiwuwa ƙarya ne. To sai Ibn Kathir a farkon tafsiri ya gaya mana cewa matakai uku ne. Idan aka rawaito abu daga banu Isra'ila sai ya ci karo da Qur'ani, to Qur'anin mu ya kore wancan, shine shaida akai wancan ba gaskiya bane tunda ya ci karo. Sannan na biyu, idan aka rawaito wani abu daga ahlul kitabi sai ya daidai da abin da ke cikin Qur'ani, to masha Allahu Qur'ani ya bada shaida akan wancan ma daidai ne tunda gashi ya daidai da Qur'ani. Idan aka rawaito wani abu bai daidai ba, abu bai kuma ƙaryata ba, to irin wannan ya za a yi da shi? Ga misalai guda hudu a cikin Al-Qur'ani. Allah ya gaya mana cewa annabi Adam ya ci bishiya, wala taqrabu hadhihi shajara. To wannan bishiyar ya sunanta? Wace irin bishiya ce? Ya sunan bishiyar? Qur'ani bai gaya mana ba, hadisi bai gaya mana ba, amma su ahlul kitabi sun ce alkama ce ko sun ce kaza ne. To wannan abin da suka faɗa gaba daya bai zo alqur'ani ba, ba a kore shi ba sunan. Misali na biyu, sunan ashabul kafi. Alqur'ani ya gaya mana adadin ashabul kafi da sunan da karan su kai, amma da sunan su da sunan karan bai zo a alqur'ani ba, bai zo a hadisi ba, amma ahlul kitabu sun ruwaito sunayen. To za mu yadda da waɗannan sunayen ko ba za mu yadda ba? Misali, matar da ta zo a kissar annabi Yusufu da matar da ta zo a kissar annabi Sulaimanu, duk ba a faɗi sunan su alqur'ani ba. Waccan suka ce sunanta Zulaikha, suka ce waccan sunanta Bilqisu. To wannan sunan guda biyu bai zo alqur'ani ba, bai zo a hadisi ba, za mu yadda ko ba za mu yadda ba? Fakhuz arba'atan min at-tayri, arba'atan min at-tayri, da wanne da wanne da wanne ne? Iri ɗaya ne ko da bambanci? Inda bambanci, da wanne da wanne da wanne? Bai zo a alqur'ani ba, bai zo a hadisi ba. To waɗannan sunayen in ahlul kitabu suka rawaito mana, za mu yadda ko ba za mu yadda ba? A nan ne malamai suka ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj, sai mu ce an ce sunan su kaza, tunda faɗar sunan ba zai cutar da mu ba, ba zai ƙara mana wani abu na cutar ba a cikin addini ba. To shi ne ma'anar littattafai a taƙaice. Wannabiyina, sannan abu na biyar shi ne annabawa. Daga cikin khisalul bir, na biyar shi ne imani da annabawa. Annabawa ya zo a hadisi a cikin sahihu Ibn Hibban, wanda Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani ya ce hadisi ne sahihin, aka tattara hanyoyinsa, cewa adadin annabawa 124 ne. 124 annabi, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk. Wasu an san su, wasu ko duk sun wuce ma, Allah bai faɗi tarihinsu da labarinsu da inda ya aika su da abin da ya faru ba. Da waɗannan annabawan a dunkule, a lailaye, a cure, a mulmule, mun yarda da su duka. Sannan akwai kuma waɗanda suke an yi mana tafsili, an mana bayaninsu dalla-dalla, guda 25 ne Qur'ani ya kawo. To waɗannan 25 mun yi imani dukansu annabawa ne. Sannan a cikin 25 ɗin an ware biyar, an ce su ne manyan ulil azmi minar rusuli. Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su ne suka fi yawan zuwa cikin alqur'ani, domin yadda da waɗannan. Sannan mun yadda annabawa dukkaninsu masu gaskiya ne, masu amana ne, kuma dukkaninsu sun isar da saƙo babu tsoro, babu fargaba. Allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Sannan dukkan annabawa masu amana ne, masu gaskiya ne, masu kirki ne. Duk abin da aka rawaito wanda ya soke su ko ya taɓa mutuncinsu, ba mu yadda cewa gaskiya ba ne. Kamar kisa da ake bamu ta annabi Dawud, wannan kisa cewa ya auri matar komandansa, ya tu wannan ƙarya ce. Annabi Suleiman ya yi jinkirin sallah, wannan kisa ba gaskiya ba ce. Duk wata kisa da za ta taɓa mutuncinsu, da wannan kisa za ka ga ba alƙur'ani ta zo ba. In ta zo alƙur'ani ko mun san fassararta da ma'ananta, in ko ba ta zo alƙur'ani ba, wannan dama ba ta inganta hadisi ba, ba za mu karɓe ta ba. To sannan sai bayan waɗannan biyar ɗin, sai Allah ya gaya mana abu na shida, wa atal mala ala hubbihi, ya bayar da dukiya a bisa yana son dukiyar. Ka ɗauko kuɗi ka bayar, shi ne abu na shida cikin ɗabi'o'in alheri nagarta. Sai Allah ya faɗi inda za a bada dukiyar guri shida. Da Allah ya ce a bada dukiya bai ƙyale ka ba. Jiya wani ya bugo min waya, akara makalla, in mutum zai zakka zai iya ba matarsa, ya ba babarsa, ya ba, na ce akun cinye abunku. Dama matarka da ita kuke cin kuɗin, babarka da ita kuke cin kuɗin, ‘ya’yanka da su kuke cin kuɗin, kuma ka ɗauki zakka ka ba su, ka ga tuwo na mai na kunda ne a gida kenan. Na ce a yi waje da ita, a ba da waje. To atal mala, ya ba da kuɗi ala hubbihi, bisa yana son kuɗin. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku kai matsayin nagarta ba sai kun bayar da abin da kuke so. To Allah ta'ala ya ce kuɗin ma ka bada wanda ke, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, in za ka bada abu ka bayar da wanda yake da kima, yake da daraja. Sai ga mutum yana hawa jibgegiyar mota, amma zai sayo babansa sai ne mota a kori kura. Ai babansa shi ba na zamani ba ne, ya labta gida ya wa matarsa katan falo, amma sai ya je boys quarters ya aje babarsa. Na'am? Yau ƴaƴansa dinki mai tsada, yau babansa mai arha. Babarsa wanda kamata ya in za a kashe kuɗi a fara kashe uwa da uba. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. To ka bada dukiya kana so, kada ka dauki abu sai ya zama gwala gwaji, sai ya lalace, sai ba shi da amfani, sannan ka ce shi zaka bayar. To suwa za a ba dukiyar nan? Sai Allah ya lissafa shida: zawul qurba, a ba dangi, dangin uwa, dangin uba. Kowa yana da dangi, ai ko? Mahaifiyarka ai tana da mahaifi da mahaifiya, mahaifinka ma yana da mahaifi da mahaifiya. Ka zamo mai kakanni shida. To kakanni shidan nan naka kuma aka buga su, sai su koma sha shida. Shi ma kakanka ai yana da baba da baba. Ita ma kakanka ta wajen uwa tana da baba da baba, kakanka ta wajen uba tana da baba da baba, kakanka na wajen kakanka ta wajen uwa da kakanka ta wajen uba da kakanka na wajen uba da kakanka na wajen uwa, duk su ma an kai su ma sun koma bibiyin akai sama. Daga ne ga mutum ya cika gari da dangi. Sannan kuma shi ma mahaifinka watakila ba shi kadai aka haifa ba, yana da shakikai ko yana da li'abbai ko yana da li'ummai. Haka watakila babarka ba ita kadai aka haifa ba, tana da shakikai, tana da li'abbai, tana da li'ummai. Wataƙila kai ma ba kai kaɗai aka haifa ba, kana da shakikai, kana da li'abbai, kana da li'ummai. To kaga anan daga nan dangi sun yaɗu. Wataƙila kuma kai ma ka haihu, ka haifi ɗa, ka haifi ƴa, ita ma ta je ta aure, ta haihu, ɗanka ya aure, ya auro, ya haihu. Sai ka ga mutum ya bazare shi a ƙasa, ya bazare shi a sama, ya bazare shi a gefe. Sai ake kira usul da furu da hawashi. Dangi sun kewaye ka ko ta ina. To in ka samu kuɗi wanda suka fi cancanta ka fara ba waɗannan. Saboda su suna da haƙƙi biyu, haƙƙin zumunta da kuma haƙƙin suna da buƙata. To ka fara ba danginka, don wani inuwa giginya ce, yana da arziki na waje, suna ta ci ga danginsa a cikin wahala. ‘Yan uwansa ba su san da arzikinsa ba, amma a waje yana ta facaka da kuɗi, nan ku ya bar danginsa cikin wahala. To wannan ba a yadda da wannan ba. Sannan wal yatama, Allahu akbar, Allah da tausayi yake. Duk da Allah zai raba dukiya sai ya ce ka kubanta da maraya. Din da Allah zai faɗi dukiya sai ya je ho maraya. Bayan Allah, ashe kulawa da maraya ba mu muka fara ba, aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Shi fa kowa tausayi, ya san rashin uwa ko rashin uba ko rashin su biyun, wanda yafi marayu uku ne, wanda yafi kowa tsanani, wanda ba shi da uwa ba shi da uba, mai binsa wanda ya rasa uba, mai binsa wanda ya rasa uwa. A ce kana ƙarami baka da uwa baka da uba, kana ƙarami baka da uba, kana da ƙarami baka da uwa, duk kowanne ɗaya daga cikin biyun nan ka rasa shi sai ka shiga matsala. Wal masakin, da talakawa. Allah sarki talaka bawan Allah. Allah ce ka kumanta da talakawa, in kun danko kuɗi ku zuba musu. Ka ba danginka, ka ba marayu, Allah ya ce talakawa ma zuba musu. Al faqir wal miskinu, in an haɗe su to sun bambanta. In an rabe su kuma, din da kaga miskini faqiru yana ciki, din da kaga faqiru miskini yana ciki. In ku an hada su guri guda, to faqiru yafi tsananin bukata akan miskinu. Shi yasa Allah ya fara da shi: innamas sadaqatu lil fuqara'i al faqiru faqaru. Ai faqaru ko annabi ya nemi tsari da faqaru. Allahumma ya uzu bika minal kufri wal faqar. Amma yace Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hashumni fi zumratil masakin. Shi miskini yana da kuɗi amma ba yawa sosai. Shi ko fakiri a bushe yake. Watakila ma da zaka ce kawo kwano a zuba ma abinci, wani saboda talauci sai dai miƙo hannu. Wa binis sabil, Allah ce ka amanta da matafiyi da guzurinsa iyanke. Wato duk wata kofa da wani zai sha wahala sai da Allah ya toshe ta. Mutumin da ya shigo gari ba ko ne matafiyi, ai zaka ga abin tausayi ne a ce an masa sata ko an masa kwace ko ya rasa inda za shi ko guzurinsa ya kare. Shi sa aka kira shi dan hanya, dan tafarki, saboda bai san gidan wanda za shi ba. To wannan yana da bukatar taimako na gawa, na gaggawa, ko da kuwa a garinsu mawadaci ne, amma dai a wannan halin ya kamata a ce an zuba masa. Sannan Allah ya faɗi na gaba: wasa'ilina, da wanda zai zo ya ce dan Allah ka taimake ni, wallahi na shiga wahala. Masu roƙo kenan, da masu bara, da masu tumasanci, da masu kaza ka maula, duka sun shigo nan. to amma fa musulunci bai yadda kuma ka je kana maula ba sai idan akwai tsananin bukata an yadda kai bara amma sai in bala'i ya same ka arzikin ka ya kare ka shiga wahala kuma da ka samu dan abun da kake bukata ka daina saboda bara kaskanci ce kaskanci ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya je yana roƙon mutane wato yana roƙawa kansa wuta ne da haka ko yawaita ko ya karanta kuma ya ce wanda ya je yana roƙo zai tashi ranar alƙiyama fuskarsa babu nama duk ya cinye nama saboda roƙo da haka musulunci ya zaburar ka bayar ya fi ka tsaya sai an baka mu yi zuciya mu bayar ya fi mu yi zuciya mu dinga jira a bamu duk al'ummar da ta sa bara da maula da tumasanci da roƙo da maula ta kashe kanta musulunci so yake iraya mutane ta bangaren tattalin arziki ta bangaren addini ta bangaren duniya da lahira duniyar ka ba za ta yi kyau ba kana bara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan don haka wannan shine wasailina sai Allah ya ce wa fil riqab ar-riqab an yi masa fassara anan guda uku ar-riqab akwai bawa lokacin da ake bayi bawa zai ce ina son a taimaka min da kudin fanso kaina to wannan ana kiran sa riqab akwai kuma riqab wato a kama mutum ya zama fursunan yaki a wata ƙasa su ce sai an bada kuɗi a fanso shi wanda ya zama firriƙab masu kidnapping da zo su ɗauke mutum su ce sai an bada kuɗi a cikin zakka sai a bada kuɗi a fanso shi in ya so a sayar da zai kuma a karɓo kuɗin wa qamas salata wa ataz zakata sannan Allah ya ce suka tsaye da sallah akan lokaci farilla da nafila wa ataz zakata suka bada zakka ta farilla bayan ta nafila wal mufuna bi ahadihim Allah ya ce kuma ina yaban masu cika alkawari idan sun dauka alkawari tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane dole ka dau alkawari ka cika wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula idza ahadu in sun kulla yarjejeniya ko alkawari suna cikawa was sabirina da kuma ina yaban masu hakuri amdahus sabirin anan zaka ga mufuna marfu'un ne bil wawu nan kuma sabirina mansubun ne bil ya'i sai ya zama an yi atafin mansub alal marfu sai malamai suka ce akwai wani fi'ili a nan gurin sunansa amdahu ko akhussu ko a'ani as-sabirina abinda yasa duk ragowan yi zakai amma shi hakuri juriya ne shi sa Allah ya ware hakuri kuma hakuri a hali uku fil ba'sa'i a lokacin da mutum ya shiga talauci mai tsanani to kai hakuri waddar ra'i da lokacin da mutum ya shiga ciwo shi ma kai hakuri wahinal ba'as da lokacin yaki wato hakurin dai as-sabru alal ma'mur as-sabru as-sabru anil mahzur as-sabru alal aqdar al-mu'lima ulaika alladhina sadaqu Allah ya ce wadanda suka cika wadannan sufofi guda goma su ne suka yi gaskiya waye shaide su da gaskiya Allah wace shaida ce ta kai shaidar Allah kul ayy shay'in akbaru shahada قل الله شهيد بيني وبينكم ما في girman sheda shine Allah ya bada sheda to Allah ya yabi masu wannan sifa cewa sun yi gaskiya saboda sun hada imani da ibada da mu'amala baki daya wa ulaika humul muttaquna Allah ya ce kuma wadannan sune masu takawa in aka ce ka kai matsayin takawa to da ka je za a bude maka aljanna domin aljanna ma uiddat lil muttaqina ita aljannan ta masu tsoron Allah ce inna lil muttaqina mafaza innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im to da aka mai takawa shine zai more to Allah ya ba su sheda guda biyu sadaqu sun yi gaskiya tsakanin su da mutane sun yi gaskiya tsakanin su da Allah wa ulaika humul muttaquna wadannan sune masu tsoron Allah to wadannan sune darussa guda goma da wannan aya ta koyar da mu wanda ma muna tafiya muna fadar fa'idodin da ke ciki shine na farko muhimmancin imani da Allah da kuma amfanin sa a wannan aya sannan na biyu imani da ranar lahira na uku imani da malaiku na hudu imani da tafai na biyar imani da manzanni na shida bayar da dukiya ga bangarori guda shida kana son dukiyar ka bayar da ita ga bangare shida danginka marayu talakawa matafiyin da guzurin sa iyanke wanda zai zo ya roke ka da kuma wanda ya shiga halin fansa ake so a bada kuɗi a fanso shi sannan kuma mahimmancin yin sallah akan lokaci farilla da nafila da sanin kunce-kuncenta da bayar da zakka wanda Allah ya hore maka abin zakka ka fitar da zakka da kuma mahimmancin cika hakuri ko kuma cikawa da alkawari idan mutun ya dau alkawari da ko muhimmancin hakuri a hali uku halin tsanani rayuwa ta yi tsanani ayi hakuri a koma ga Allah halin ciwo ayi hakuri ba wata musifa da ta samu bawa ya koma ga Allah sai ta zo masa alheri da lokacin da aka fita yakin kare addini to mutun ya tsaya yayi tsaya kada ya gudu kai ja da baya to sai Allah ya ba su tambari biyu bai ce yan aljanna bane sai ya fada abinda da kai shi ka shiga aljanna sadaku masu gaskiya su ne aljanna alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yukutaba inda allahi siddiqa Allah yace ulaika humus sadiqun wannan su ne masu gaskiya wa ulaika humul muttaqun wadannan kuma su ne masu me masu tsoron Allah mai tsoron Allah kuma shine dan aljanna to Allah ka bamu ikon aiki da duk abin da aka ce ayi a cikin wannan aya Allah kuma ka amfanar da mu da abin da muke karanta na Qur'ani inda muka yi daidai Allah ya karba inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana baki daya an samu taimako sakamakon jiya an bude wato asusu na tallafawa marayu an samu taimako daga honorable Shehu Abubakar Durbi ya bada 100,000 an samu honorable dan Azumi Adamu ya bada 100,000 an samu Dr. Babawuro Alin Alin Kumu provost na school of horticulture 100,000 Dr. Isa Ali Fantami honorable minister of communication ya kawo shinkafa 10 kg ko buhu 50 to Allah saka da alheri Alhaji Abdul Qadir Usman atamfa guda 50 yadin maza yadi 15 Alhaji Kabir Usman ya dau nauyin marayu guda 3 na cikin gari tun daga primary har zuwa university Allahu Akbar Alhaji Kabir Usman Allah ya saka ma da alheri yadda kai wa marayun nan kai ma Allah ya sa alheri ya biyo ka da zuriyarka honorable Ali Isa JC ya kawo shinkafa buhu 2 da shuga buhu 1 to duk muna godiya da waɗannan Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya sa su gani a cikin mizanin hasana sannan an samu kuɗi gaba ɗaya 11,900 ya dudukan shadda 20 turmin zani guda 2 12 sahun gaba bangaren kudu wanne ne sahun gaba bangaren kudu anan sahun gaba bangaren kudu ku kenan nan gaba ɗaya to Allah ya saka muku da alheri nan fa da nan da can to Allah ya saka kowa da alheri an samu qur'anai guda 4 da sauran masu bukatu duka muna musu addu'a malam mai tambaya yana cewa suwa addinin musulunci ai umanni da abawa zakka zamu zo bayani akan su takwas ne innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi wa sabil fariilatan min Allah wannan kowanne daya muka dauka zai dauke mu kusan minti 10 kowanne dan haka muna bukatan awa 1 da rabi wajen tantance waɗannan su takwas da kuma yadda za a yi wajen tantance su kaga wannan yana bukatan lokaci mai tsawo zamu samu lokaci mai bayani akan zakka da waɗanda ya kamata a ba malam mai tambaya yana cewa sun wayi gari da Janaba shi da iyalinsa da ya same su tun cikin dare to yaya matsayin azumin su yana nan garau dan ka tashi da Janaba da daddare kake da Janaba ka wayi gari ba kai wanka ba azumin ka yana nan sai kai wanka koda kuma mafarki kai da rana kai ka fitar da mani kai wanka azumin ka bai lalace ba malam mai tambaya yana cewa yaya zan yanka zakara ne okay yana cewa ya yanka zakara ne da ya ajiye sai ga ya tashi sai ya dauka ko bai yanku ba sai ya sake yankawa sai wani ya ce masa ai ba za a ci ba me gaskiyar haka in dai ka yanke waɗannan abubuwan da ake cewa madajiya da majinaciya da gurungun tsinnan da ke kai duka ukun nan ka yanke su to ko ya tashi ba matsa dan wani ko ka yanke kansa sai ya tashi ma ba bakan amma ka zai tashi ya ta burgima har sai ya kai inda zai fadi in bai yanku ba shine problem amma inda ya yanku shikenan malam a wani yanayi ne yin azumi a tafiya ba shi da matsala a addini inda ba za ka sha wahala ba yanzu kana da katuwar jeep din ka ga hanya mai kyau daga Gombe zuwa Kano kuma zai dauke ka awa 3 awa 4 ana ba sai ka sha azumi ba ko yawa to kaga wannan in kai azumi ba wahala amma kuma zama hanya tana da nisa ga rashin kyan hanya ga rashin kyan mota ga rana ga zafi to laysa min albir asyawa fi safar a wannan halin bai kamata ka dau azumi ba malam a wani yanayi ne yin azumi a tafiya to malam mai tambaya yana cewa a wani yanayi ne in rabuwa ya faru tsakanin ma'aurata rukun yaro zai zama agun uwarsu ko yanayin da zai zama agun mahaifinsu. Asali uwa ke rike yara bayan rasuwa, bayan rabuwa kai da bayan rasuwa din ma duka uwa ce take da iko ta rike ƴaƴanta ƙanana, sai idan an samu matsala guda biyu. Matsala ta farko idan dama dalilin da ya sa ka rabu da ita saboda ba ta da addini ne, haga ba a bata reno ba, dama ka sake ta ne akan bata sallah, ka sake ta ne saboda bata damu da addini ba, ka sake ta ne saboda ɗabi'arta da halayenta da cin amana aure da wasu halaye marasa kyau. To yanzu wannan wacce aka sake ta saboda wannan dalilin kuma a bata yara a ce ta rike, to kaga anan gurin dole a duba. Amma inda kirkinta kawai sabani kuka samu, to ita ce take da haƙƙi ta rike yara. Sai na biyu, a halin da ta yi aure, sai zama bayan ka sake ta kuma sai ta gama idda, sai wani ya fito yana santa, to kaga ai kuma a danginta ba wanda zai iya riƙewa, kaga nan dole a dama da ƴaƴanka, don ba za ka yadda a tafan maka da ƴaƴa wani gida ana kiransa agola ba, agola ko sunan bai da daɗi, nan ya kuke cewa shine dai agolan ko sunan, kaga kowa ya kirkiro shi Allahu alamu. Amma agola baya jin daɗi, zai ji ai ta wahalar da shi, shi agola yana shan wahala. Wanda ya auri babanka ba dole iso ka ba, wanda babanka ta aura ba dole ta so ka ba, da haka yasa ka zama agola, ka tafi gidan babanka wannan kishiyar ta yi ta maka rankwashi, ka taho nan gidan babanka mijin babanka yana dalla maka harara, me ka haka gidansa, babanka yake so ba kai ba, ita kuma wacce babanka take so ba kai ba, ka shiga uku. To irin waɗannan yaran su suke fuskantar matsala, sai ga yaro ya rasa inda za shi, ka zo wajen babanka sai ka ga mutum ya ɓata rai, waɗannan yaran fa ya haƙuri zuwa suka yi su gaishe ne za su tafi, to ba komai sai sun tafi. In kuma ka je gidan babanka, wannan ta dinga jin haushi ɗan mijinta ya zo, ta hana ki, dama an ce mai uwa a gindin murhu, to kaga anan ake fuskantar matsala. Saboda haka ba a san rabuwa, amma ta zama dole an rabu, to uwa take da ikon riƙewa har zuwa lokacin da yaro zai kai ya mallaki hankalinsa. Wasu malaman sun ce in shi kai shekara bakwai kuma in dukkansu nagartattu ne da uwa da uban, to sai a kawo yaron a aje shi a ce ga babanka ga babanka wanne za ka bi, in ya zaɓi babansa sai ya bi babansa, in ya zaɓi babarsa sai ya bi babarsa. Sayyid Sabi ya kawo cewa lokacin da aka taɓa yin wannan kes ɗin, sai alƙali ya kirawo uban ya ce tsayanan, ya kira uwa ya ce tsayanan, ya aje yaron a tsakiya ya ce ga babanka ga babanka wanne za ka bi, yaro ya kai shekara bakwai, sai ya ce shi babansa zai bi. Sai yaron ya ba kowa mamaki, tunda mafi yawa uwa ake bi. Sai uwa ta ce da Allah alƙali, kafin ka yanke hukunci ka tambaya sa ya zaɓi ya bi babansa, da aka tambaya yaro sai ya ce shi yana bari na ina wasa, baya matsa min nayi sallah, baya takura min je makaranta, ita kuwa kullun sai ta tashe ni lokacin sallah yayi ta kama ni da ƙarfi sai ta kai ni makaranta. Sai alƙali ya ce uwar za ka bi. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي واله وصحبه اجمعين.